Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Mayakan Boko Haram sun saki 'yan mata 82 daga cikin ɗalibai da suka sace a shekara ta 2014 a garin Chibok da ke kusa da kan iyakar Chadi da Niger. Jami'an gwamnatin Najeriya sun tabbatar da sakin 'yan matan. Tashar CNN ta ambaci ta bakin wani jami'in gwamnati da yake da masaniya dangane da batun cewa 'yan matan suna ƙarƙashin tsaron sojoji a garin Banki da ke kusa da kan iyaka da Kamaru. Za a ɗauki 'yan matan zuwa babban birnin tarayya Abuja yau Lahadi, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai tarbe su. Za a kuma bincika lafiyar su kafin sada su da danginsu. 'Yan matan sun sami 'yanci ne bayan wata doguwar tattaunawa da ƙungiyar Boko Haram da manzannin gwamnati. Sanarwar da ta fito daga ofishin shugaba Muhammadu Buhari ta ce an sako 'yan matan ne ta wurin musaya da waɗansu da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne da hukumomi ke tsare da su. Bisa ga sanarwar, shugaba Buhari yana da ƙarfin gwiwar sakin sauran 'yan matan da aka sace a harin da aka kai Chibok. Shugaban ƙasar ya gode wa jami'an tsaron Najeriya da rundunar soji sabili da rawar da suka taka wajen sakin 'yan matan. Ya kuma gode wa gwamnatin ƙasar Switzerland da hukumar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu na ciki da kuma ƙasashen ƙetare. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka tana da rahoton sanin sakin 'yan matan, tana kuma sa ido kan wannan lamari. Masu kada kuri'a a ƙasar Faransa za su tafi rumfunan zaɓe yau Lahadi, abinda zai kawo ƙarshen abinda masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin yaƙin neman zaɓe mafi zafi a tarihin ƙasar. Zaɓen zai iya shata wani sabon babi a dangantaka Faransa da sauran ƙasashen Turai, ko da wane ne daga cikin ɗan takaran zai lashe zaɓen. Binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna ɗan takara mai sassawa mai matsakaicin ra'ayi Emmanuel Macron yana kan gaba tare da samun goyon bayan kashi 92 cikin 100, yayin da 'yan takara 'yan ra'ayin riƙau Marine Le Pen take da kashi 38 cikin 100. Ranar Juma'a, ofishin yaƙin neman zaɓen Macron ya ce an yi masa kutsen kwamfuta, aka kwarmata wasiƙun imel, aka kuma wallafa su da shafinan sada zumunta da aka haɗa da na jabu. Wannan ne karan farko a tarihin ƙasar Faransa da za a yi zaɓen shugaban ƙasa ba tare da 'yan takara daga tsofaffin jam'iyyun da aka saba gani suna shugabancin ƙasar ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan mata sanye da fararen tufafi sun yi jerin gwano a babban birnin ƙasar Venezuela jiya Asabar a ci gaba da zanga-zanga da aka shafe sama da wata guda ana gudanarwa ta ƙin jinin shugaba Nicolas Maduro. Yayin zanga-zanga ta jiya Asabar da shugabannin hamayya da 'yan majalisar dokoki suka jagoranta, an yi jerin gwano zuwa ma'aikatar harkokin cikin gida domin nuna rashin amincewa da ƙuntata masu zanga-zangar da ake yi a cikin sama da wata guda, yayin da jami'an tsaro suke amfani da barkonan tsohuwa kan masu zanga-zangar. 'Yan sanda a cikin shirin kota kwana sun toshe hanyar zuwa wannan ma'aikata, suka kuma hana masu zanga-zangar isa. Kafofin sadarwa sun ba da rahoton cewa an yi fitowa waɗansu wurare ƙalilan tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a Caracas. Masu zanga-zanga suna neman a gudanar da zaɓen da ake jan ƙafa a kai, a kuma guso da lokacin da za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da ake shirin gudanarwa cikin shekara ta 2018. Maduro yana zargin 'yan adawa da ƙoƙarin juyin mulki, yana kuma ƙoƙarin sauya kundin tsarin mulki. An kuma gudanar da irin wannan zanga-zanga a birane da dama na ƙasar. Manyan jami'an sojan Amurka da Rasha sun ce sun amince da sake farfado da yarjejeniyar nan da suka cimma a lokutan baya da nufin kaucewa yiwuwa samun hadarin jirage a sararin sama da kasashen biyu ke shawagi a Siriya. Sanarwar da aka fita a Washington da kuma Moscow a jiya Asabar ta ce Joseph Dunford, shugaban rundunar haɗin gwiwa ta dakarun Amurka, ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar Rasha, General Valery Gerasimov. Sun kuma amince su sake maido da yarjejeniyar da ta shafi hanyar shawagin jiragen sama na ƙasar Siriya da aka kulla daga shekara ta 2015 zuwa shekarar da ta gabata.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. A tsakiyar watan jiya muka gabatar da rahoto kan yawan almajirai su fiye da miliyan 3 a jihar Kano. Har muka gaya muku cewa masu sharhi sun ce wannan wata runduna ce ta Boko Haram nan gaba idan ba an yi gaggawar daukar mataki na ganin an karkata hankulan almajiran, ganin ko a Kano ba karatun suke yi ba, gararan ba ci akan tituna. Gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne ya bayyana alƙaluman a Kaduna lokacin gangamin baje koli kan batun zuba jari da aka yi a Kaduna. Ba mu sani ba ko gwamna Nasiru El-Rufai na jihar Kaduna ya yi magana kan matsalar almajiranci a jihar ta Kaduna, domin ko a can din ma da akwai wannan matsala, kamar yadda wakilin sashin Hausa Iliya Kure ya gani kuma ya zanta da wasu daga cikin almajiran. Da farko za ku ji ta bakin yaran, sannan wani masanin harkokin ilmi Nuruddin Dauda ya yi sharhi kan wannan batu.
Ya sunanka?
Me?
Sunanka?
Abubakar.
Abubakar bai?
Abubakar.
Daga ina ka fito?
Kwantagola.
Me ka kwanta juna?
Karatu.
Wani irin karatu?
Eh?
Wani irin karatu?
Na Allo.
To ya baka makaranta yanzu?
Bala muke.
Me yasa kake bara?
Ina so mu samu kudin mu sai sabulu mu wanke.
Tare da sanin malamin ku kuke haka?
Eh?
Malamin ku ya san ka fito?
Eh.
Shi ya baka lokaci ka fito?
Eh.
Kana zuwa Boko?
A'a.
Me yasa?
Baba mu tun daga gida ba ce mu je Boko ba.
Amma kana son karatun Boko?
A'a.
Me yasa?
Ina so ne na samu na Allo.
Me yasa baka son na Boko?
Ba kuma.
Haka kawai?
Eh.
To yanzu kana bara a wurin wayanda suka je Boko, inda su ma ba su je Boko ba ta yaya kenan? To daga nan yanzu ina za ka je?
Makaranta.
Ya sunanka?
Wani. Wani.
Ina ka fito?
Makaranta.
Daga wani gari ka zo Kaduna?
Yangoya. Yangoya.
A ina ke?
Yangoya.
A wani jiha? Me ya kawo ka Kaduna?
Makaranta.
Wani irin makaranta?
Karatu.
Me sunan makarantar naku?
Eh?
Me sunan makarantar Allonku?
Kanigaci.
Me sunan malaminku?
Malami. Wasu malami.
Ka ji ba?
Ka saji.
To me yasa ka fito bara yanzu?
Eh?
Me yasa ka fito bara?
Tuwo ne aka yi. Baya muka.
Me yasa baka zuwa Boko?
Ban je ba, ban zuwa. Ban zuwa.
Me yasa?
Ban zuwa Boko.
Shawaran da nake ga ya kamata iyaye su rike da kyau shine ilimi, lalle ya kamata a ba mu ilimi muhimmanci, ilimi na addini da na sana'a. Kaman yawanci iyaye da zaga suna ainihin tura ƴaƴansu makarantun tsangaya ko islamiya ko almajiranci babu ilimi na sana'a, lalle wannan abun akwai kuskure ne. Malamai masana suna nuna cewa ai ilimi kaman tsuntsu ne, ma'ana ilimin zamani da na addini kaman tsuntsu ne, wanda yake idan tsuntsu yana da fifike daya mu zai iya tashi ba. A hasali ma idan aka duba tarihin ilimi a cancan baya kamar ilimin kimiyya da fasaha, za mu iya ganin cewa manya-manyan malamai na musulunci su suka fara wa'innan ilimomin. Muna da malamai kamar irin su Ibn Khaldun da sauransu. Akwai malamai masana wanda suke malamai ne na addinin musulunci kamar yadda muka faɗa su Ibn Khaldun da su Al-Ghazali da sauransu, wanda yake malamai ne na ilimin kimiyya, hatta ilimin science, engineering, geography. In ka duba a tarihi za ga duka wayannan malaman musulunci ne suka fara. To yana da muhimmanci iyaye su ba da karfi akan ilimi na addini da kuma na zamani, saboda zai taimaki rayuwar yaro, zai zama yana haska mushi, yana ainihin taimakon shi. Kamar yadda muka yi magana, tsuntsu ne idan ya zama fifiken shi ɗaya ne, to zai zama ba zai iya tashi ba, zai zama ga sauran tsuntsaye yan uwan shi a sama suna yawo, shi sai dai rika tafiya a ƙasa. To lalle yana da muhimmanci akan ainihin ilimin yara. Sannan kuma iyaye su san cewa babban gata da za su iya ma 'ya'yansu shine su ba su wannan ilimin, ba wai tarin dukiya ba. Za ka iya tara ma yaro dukiya, ka mutu ka bashi, idan bai da ilimi na sarrafa ta sai ka ga cikin ƙanƙanin lokaci ya kashe. Amma in ka bashi ilimi, so ilimin nan sai ya sa ya san darajar dukiyan ko kuma yanda ake nema, to sai ka ga ya taimake shi a rayuwarsa. So lalle yana da muhimmanci akan haka.
Sai dai da akwai alamun cewa lamarin ba haka yake ba ko ina a fadin arewacin Najeriya, musamman dai a jihar Taraba, inda rahotanni daga yankin suke nuna cewa yankin karamar hukumar Gasol shine yafi kowane yanki a jihar makarantun Tsangaya. Kamar yadda za ku yi cikin wannan tattaunawar da Lawal Sani Kone yayi da tsohon shugaban karamar hukumar Gasol Tukura Bashir.
Makarantar Tsangaya wadda ake kiranta da Almajiri School, gaskiya mu a yankin mu na wannan karamar hukuma ta Gasol tana da muhimmanci sosai. Akwai lokacin da ita primary board, hukumar da take kula da makarantun primary, yawa UBA, ta je ta dauki yawan makarantun Tsangaya da ake da su a Gasol local government. A lokacin nan muna da 360 da wani abu. To alhamdulillah a cikin wannan ya kai ga cikin yadan Ubangiji aka kai mana wannan makaranta a cikin garin mutum biyu. To gaskiya karamar hukumar Gasol, kuma lokacin ina shugabancin karamar hukumar, to lokacin da labari ya zo mini, gaskiya na iya tsayuwan daka na ga Allah ya tabbatar da ita.
Yanzu kamar in ka duba dai a matsayinka na wadda yake da sani a fannin Muhammadiya da kuma Boko, ya kaga tafiyar takun makarantar, wato tsarin ta gabaki ɗaya, musamman yadda take a can mutum?
Wallahi alhamdulillahi, kwai lokacin da shi director din anan Alhaji Mahmudu Kabri ya je ya kira mu meeting lokacin yaran sun cika shekara uku, wallahi daga gwaji da ya musu akan allo, gaskiya mun sha abu mamaki, domin waɗannan yara ne wanda aka ɗauko su daga makarantar allo kai tsaye zuwa wannan makarantar su yi boko, su yi arabi. To gaskiya bokon su ya nuna ya kai ga gaskiya kusan ba makarantun primary waɗanda ba za su kwatanta ma da ɗan primary school din shekara shida a primary school din gwamnati ba. So gaskiya ni na yaba, na ji daɗin yadda abun yake tafiya sosai sosai. A shawari na farko dai, mu dai al'umman Gasol local government yanzu mun karbi makarantar nan 100%, domin su malaman Tsangaya da ake ga kaman za su ba da wahala, yanzu sun fi kowa fahimtar lamarin nan, musamman ganin yadda yaran nan in ka je cikin makarantar za ka tadda su suna karatun nan ta Arabi yadda ake so, suna kuma bokon yadda ake so, sannan suna da abinci so uku a rana a wannan makaranta. So kusan yanzu iyaye wallahi kullum sukan neme mu ko a waya ko su zuwar gidanmu, don Allah duk lokacin da za a dauki dalibai a makarantar nan muna bukata. To kaga wannan gaskiya alhamdulillahi muna kiran gwamnati da gaskiya a ƙara fadada makarantar, a ƙara fadada ta yanda za a ƙara ɗiban ɗalibai ɗin, tunda muna da makaranta na Tsangaya a cikin Gasol local government registered ne wannan 360 da wani abu. To kaga kenan yawan ɗaliban da ake ɗauka ɗin ba zai iya meeting ya zo ya dace da daidai yawan makarantun allo da muke da su ba a wannan wuri. Na biyu kuma, mun fahimci tsarin makarantar shekara uku ne primary, sannan zuwa shekara uku kuma ka tafi kai secondary. To mun yadda tsarin karantarwan yaran suna ɗaukansa, domin saboda tunda sun hada da Arabi da Boko,
to gwagwalon su kan dauka nan take amma damuwanmu muna so da a ce duk shekara za a dauki sabbin dalibai kaga kusan kenan a duk shekara za a debi yara da yawa duk shekara uku za a yaya yara da yawa duk shekara kuma shida za ka samu yara da yawa sun gama secondary su tafi jami'a to amma mukan ga kaman tsarin da ko gwamnatin ta yi ne ko ya ne bamu gane ba don haka muna kira da gwamnati gaskiya wannan babban matsala ne mu a wurin mu da muna son a fadada abin yadda duk shekara za a dauki sabbin yara a wannan makaranta to ni wannan shine kira da nake da shi kenan amma alhamdulillah ne duk tsari da na gani a makarantan tsarin ya mini domin suna da babban hall da suke karatun allo wurin kwanciya mai kyau azuzuwa masu kyau ranan ma na ziyarci makarantar na samu suna exams question paper ne a gaban su yaro kan karanta ya fahimci me ya bada amsa good handwriting rubutun su mai kyau na boko to gaskiya alhamdulillah wannan makaranta tsarin ta na da kyau
yayin da karamar hukumar gasol ta hobbasa kan kafa makarantar tsangaya a yankin shirin da yake daukar almajirai su ci gaba da karatun addini da na zamani wani bangare da ke neman agajin gaggawa shine ilmin diya mata a yankin wannan batu ne a duk fadin arewacin Najeriya ake kara azama wajen wayar da kan iyaye da masu ruwa da tsaki su rungumi wannan aqidar sanin cewa idan aka ilmantar da mace an ilmantar da gari idan aka ilmantar da namiji kuwa an ilmantar da mutum daya amma duk da cewa karamar hukumar gasol a jihar Taraban tana fuskantar karancin iyaye mata da ke karatun zamani Shugabar makarantar sakandaren ƴan mata ta gwamnati da ke Alero a jihar Kebbi Hajiya Halima Magaji ta ce fadakarwa da ake kan muhimmancin ilimin diya mata kulliya ta fara biyan kudin sabulu shugaban ta bayyana ka ne a tattaunawa da ta yi da Maryam Atu Muhammad
gaskiya akwai ci gaba kwarai game da sha'anin ilimin diya mata yanzu saboda ko enrollment na makarantun nan mata da ana cikin jihar Kebbi kin ka duba akwai ci gaba sannan kuma yanzu ana samu waɗanda bayan sun ƙara secondary school suna zuwa high institutions akwai masu karatun medicine muna samun lawyoyi muna samun yan jarida akwai kuma malamai da likitoci da nurses duka area ta bangaren mata akwai ci gaba kwarai
gaskiya kana an basu baya ko ya abin yake
to gaskiya an dan basu baya saboda yawancin su zaki ga cewa wasu ba su samu in primary school ta kwarai ba saboda malaman nan nasu na can cikin kauyuka ba su yi musu abubuwan da ya kamata su yi musu in sun kawo mun nan mu kuma za mu yi namu dabaru kamar muna yi musu remedial classes don mu ga sun yi catching up da saura kuma gaskiya suna da interest yanzu saboda yadda da aka withdrawing din ya mata cikin makarantu ana bashi sauran aure har finally amma na taba gani bayan mutu registration na Niko da Waik aka withdrawing din ta aka mata aure to gaskiya yanzu an bar samu irin wa'annan cases ko da kauye suka fito suna zama su yi karatu har su kare at least ko da secondary school level ne akwai mata kuma gaskiya suna da yawa don kamar nan makarantar ma yankin ka duba za ka ga cewa malamai mata sun so su rinjaye mazan don ko kofas an haka muna ko permanent staff ne ko NTP za ka ga malamai mata ciki don na san akwai makarantun nan da makarantun nan mata ne amma kuma mazan da a cikin su sun yawa
to da suke kina shugaban wannan makarantar ta mata yanzu kina jin dadin gudanar da al'amuran ki da wannan mata yan uwanki malamai
kwarai babu matsala gaskiya suna participating saboda wasu abubuwa da sun ka shafi yaran mata gaskiya sai mata kamar yanzu gehen health din nan dole mace ce zamu sawa house mistresses mata ne akwai dai abubuwa da dama da baka isa kamar guidance and counseling kuma shi ma dole mace ta zaka sawa kuma duk muna da su masu kula da waɗannan abubuwa
to yanzu idan aka zo fannin gwamnati kuma yaya kike ganin goyon bayan gwamnati ga fannin ilimi ga mata
to gaskiya gwamnati especially wannan tana da interest ga bokon ɗaya mata suna kulawa kwarai duk abin da ya shafi ko da yake wannan renovation exercise din da ake yi ya shafi makarantun nan maza ya shafi na mata amma sai daga kamar ni an yi kulawa an yi ba matan gehen mata attention to dama ke san su aka bari baya yanzu kuma ana son su cushion up da maza ƴan uwansu shi yasa aka ba su wannan special care to yayi mata kiran da zan yi musu ya kamata a ce by now kowa ya san muhimmancin ilimi don haka su ba yaran su encouragement da duk support din da ya kamata su samu daga gare su don su ci gaba da karatun su don gaskiya yawanci ko cases din da muka samu na wazowal ai daga iyayen ne mata amma kamar da na ga miken zuwa na abin yayi reduce suna yadda ran su ci gaba da karatu
to wani irin kira zake wa su daliban
so daliban ya kamata su san cewa yadda iyayen suka nuna interest gwamnati ma ta nuna interest na kulawa da su yanzu kamar for example kin san kamar last term an samu problem na rashin lafiya makarantar ga gaskiya gwamnati ba ai kowa ya shi ya shigowa da kanshi ko bayan na shigo nan ma akwai ranar da ya shigo ya ga wai haufa don hankalin shi bai kwanta ba sai da ya zo ya isko su normal sannan hankalin shi ya kwanta so kin ga akwai kulawa a ce gwamna ya zo da kan shi ga abin da dalibai suka ciki, sarkin gari ya zo, commissioner ya zo, kowa ya shigo na ya ga abin da yaran suka ciki. So kin ga wannan ya ƙara musu ƙari, don kullum ina nuna musu cewa ba a wata tasha an ga yaran da katalla ba, ba a tai kasuwa ba, nan makaranta an ka zo wurin ku don kuna ƴan makaranta. So kin ga wannan yana ƙara musu ƙarfin goya, kuma duk gaskiya wa'in ga mutanen kowane su sai da ya shigo na ya ga abin da ke faruwa ga yaran nan.
Irin wa'innan ƴan mata da suke tallace-tallace ba su zuwa makaranta.
To gaskiya muna ba wa'ansu shawara cewa su tura yaran su makaranta. Makaranta is the best place din da ya kamata a ga yaro, especially yarinya mace.
Kazalika na sadu da shugabar makarantar secondary ta ƴan mata da ke garin Maga, Mrs. Selin Liatu Audu, inda ta bi sauhun takwararta ta garin Aliro game da yunkurin da ake yi na ganin ilimin ya mata ya ci gaba. Don jin ƙarin bayani ga malama Helen Liatu Audu.
Akwai ci gaba, tunda na zo akwai ci gaba, don ni ba abin da nake so rayuwata in samu waɗanda suka gaje ni. Yanda aka yi mini haka nima nike so, don goal ina kenan in samu yanda principals ina suka yi mini nima in yi ma yara mata su samu, don su ne gaba nan gaba su za su gaje mu. So kin ga dole ne mu shimfiɗa abin ga mai kyau ma yaran. Akwai ci gaba kan ga makar abin ga ilimin mata maga dai da nazo. Gaskiya tunda nazo mun fara exams da muka fara yi musu jaraba, muna ba su report sheets su kai gida iyayensu su gani, su ma su gani. Na fara shi tun bunza, because na gan boko in ba ka examining yaro ba, yaro you know ba za ka sani in yana kokari ba yana improving ko bai improving. So dole ne ka nuna mishi cewa ga abin da ka yi fa ya gani, iyaye ma su gani, don iyaye na ta recommending din mu cewa ha sun ji dadi yaran su da kokari. Mun ga abin ma ya ƙara samu, mun fara malaman masu karan kansu suna kirkiro abubuwa da yawa to make exams din ya zama irin kamar na dada dinan da kuka sani. Gaskiya akwai shi yanzu, ana training din yaran. Yes, gaskiya suna ba mu, suna ba mu haɗin kai. Ana turo yara da wuri, ana ba mu haɗin kai, don akwai interest. So akwai cooperation daga yaran, akwai interest, suna da interest. Inga muna da yara mix, especially from Niger State akwai yara, Sokoto State akwai yara, Zamfara State akwai yara, duk masu son yin karatu gaskiya suna nan nan. So akwai cooperation daga yaran, gaskiya. To wa'anda dai suke nan, gaskiya na gode musu, na appreciating din su, don sun gan ni ba mai wasa bane, kuma ni ba principal din da ke abun gaba, ina taking abubuwa serious. So su ma yanzu gaskiya sun hada kai da ni, don wasu ideas ma suna kawo mini. Kwanakin baya ma haka suka zo suka ce ana so, suna so su hitar da yara excursion, which muka suka tahi yara sun ji dadi, malamai sun ji dadi, iyayen yara sun ji dadi. To kin gani, to ina babu ba malamai kuma. Gaskiya ba malamai, muna bukatan malamai. Babu malamai, yara suna da yawa, classes na da yawa, malamai na makin, in suka fara makin a class sun yi kwana nawa ana makin. Kin gani ba malamai, ba mu da malamai, muna neman su aiko mana da malamai, don makarantar ga babban makaranta ne, akwai students da yawa. Mun tura musu, kullum muna tura musu. Sannan a turo mana science equipment, muna neman science equipment a turo mana, don lab dinmu ya kone. Gaskiya inda muke samun wahala kenan, tunda makarantar ga ana sciences, majority of the classes ma science suke yi. Muna buƙatar science equipment, mun kai request din mu. Mun kai mu.
Maryam Ato Muhammad, Murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Saboda nauyi da ke tattare da uwaye mata, akwai buƙatar a kimtsa su ta kowane fannin rayuwa. Kuma kamar yadda ake ta ƙara kira ga masu hali da ɗaiɗaikun jama'a su tallafa harkar ilimi, wata ƙungiyar farar hula ta amsa wannan kira. Kamar yadda Hajiya Umma Ilyas Muhammad ta yi wa wakilin sashin Hausa Iliya Kure ƙarin bayani kan wani taro da aka gudanar.
Wannan taro da aka yi na UNFPA, wato taro ne na da aka yi launching wani program, Adolescent Girls Initiative. Wato wani kamar intervention ne aka yi foya na yara mata.
Shiri
na musamman. Mu a matsayin mu na Girl Child Concerns muna daga cikin ɗaya daga cikin kungiyoyin da za su tafiyar da ayyukan wannan intervention din a Kaduna State. Shirin ya fara shekara biyu da suka wuce da wani kungiya da ake kira PRHI, Population and Reproductive Health Initiative da ke Zaria. Akwai wani abin da ake kira Safe Spaces, wato keɓantaccen dandali na ina yara mata, musamman yara mata, wanda an yi aiki da shi, an ga kuma cewa yana kawo ci gaba musamman wurin yara mata su je daga primary su je secondary school. Yana kuma sa yara mata su fahimci wasu abubuwa na rayuwa wanda koda a makaranta ba su samu sun fahimta ba, kamar yanayin yadda za su tafiyar da rayuwarsu. To su wannan kungiya na PRHI suna yin wannan safe spaces din, sai suka yi wannan pilot din tare da support na UNFPA, suka yi shi a Zaria, suka yi maina ga yara kusan 400. To da aka ga ci gaban wannan aiki da suka yi, shine sai aka ce to a yi scaling din shi up, a yi shi a nan Kaduna. To ɗaya daga cikin fannin wanda AGI din nan kenan na Adolescent Girls Initiative, mu wannan yankin muke na fannin ilimi, sai kungiyar mu ya zama tana daga cikin ɗaya daga cikin wanda za su yi aiwatar da aikin a nan Kaduna. Za mu yi da gamincin a wannan shekara yara mata guda 750 wanda suke aji na ƙarshe a primary, wato primary 6 kenan, wanda za su je aji ɗaya na kwaleji. Makati cikin abubuwan da za a koyar da su akwai literacy, numeracy, wato koyon karatu da rubutu. Saboda wani lokaci za ka ga yaro ya gama makaranta amma bai iya rubuta sunan shi ba, musamman ƴaƴa mata. Kuma an yi ɗan keɓantaccen kamar research haka, kowa ke cewa bincike, an gano cewa wannan lokaci aji shida na primary ko kuma aji uku na ƙaramin secondary yana daga cikin lokutan da yara mata sukan yanke kai akan yanke karatunsu, ko dai a yi musu aure ko kuma saboda a yi wani abu da yakan dai datsa karatun a wannan lokaci, because saboda lokaci ne da karatu kan tsaya, an gama wani fannin za a shiga wani. To shi yasa aka ce za a yi da yara ɗan aji shida mata a makarantu, zaɓaɓɓun makarantu, za a zauna za a yi keɓantaccen dandali tare da su, inda za a koya musu abubuwa akan life skills, growing up, transforming to womanhood, yadda mace za ta yarinya ta san yanayi yadda rayuwa yake, ɗan hygiene, yadda za ta kula da kanta, yadda za ta kuma iya rubutu da karatu, da yadda za ta koyi haƙuri, zaman rayuwa, yadda a matsayinta na 'ya mace za ta koyi kamala, yadda za ta tafiyar da rayuwanta ya zama ingantacce, kuma musamman muhimmancin daga aji shidan nan ta je college, ta je secondary, gaba da primary kenan.
Shin wannan shirin me yasa aka kawo shi tun daga farko?
To yara mata dai suna daga cikin a ƙasar nan, musamman wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Za ka ga yaranmu mata ba sa zuwa makaranta, ko sun je makarantan ba sa gama makarantan, sai a fara kuma ba za a kai wani, za ka iya samun yara 100 wataƙila a primary 1, amma sai ka ga in ka ce aji shida bai fi ka samu yara 10 ko 20 ba mata, duk in the process a hanya sun babbar makarantan sun abin nan. Shi yasa aka ga cewa ya dace a samu abin nan da su, a samu interaction da su tun suna primary, saboda su san muhimmancin karatun na yamace, dan karatun yamace yana da muhimmanci sosai.
Masu haro da wannan rahoton, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madani dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya daidai sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku, sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.